sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma zamu ci gaba da magana ne akan harshen Hausa.
Mata ne da shi yayi kuka ya irin na kakansa can me nisa ba mu yi ba sai mu shagulan tun bangaro ko buris ungulita ta kaka shi amma an ci zarafin harshen kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci.
Haka yake Zara, muna tafi da ƙarin bayani. Kin san a makon da ya gabata ne muka fara tabo wannan maudu'in.
Kwarai kuwa bayan da wakilin sashen Hausa ya halarci taron bikin ranar Hausawa inda ya jiyo mana ta bakin mahalarta taron da ma waɗanda suka gudanar da taron.
A yau za mu je daga Dr. Asiya Malam Nafi'u wacce take cikin waɗanda suka yi jawabi a wannan taron.
Idan kuma lokaci ya bamu dama za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus 1 202 205 555.
Har ila yau za mu dan tuna baya da karin magana da ma kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe.
Sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a satin da ya gabata. A wannan satin inda muka tambaye ku cewa menene yafi burge ku a cikin al'adun gargajiya da kuke so ku ga an raya, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Mu ta farko a yau ta fito daga wurin Umar Adamu Katagum, inda shi ya ce tashe da langa wasu wasanni ne da suka shahara sosai a kasar Hausa, kuma yana daga cikin wasanni da suke birge ni ainin.
To sai amsar Yusuf Liman Sansan, shi kuma ce waye salam yau da gobe, ni ina so na ga malam Bahaushe a kayan gargajiya kamar shakwara da jamfa da hula.
Shi kuma Prince Samu cewa yayi yau da gobe, ni abin da yake burge ni da al'adunmu na gargajiya shine tatsuniya, amma kash a yanzu kam samsam wasu iyayen namu ba su san da shi ba domin internet da talabijin ya sa amince da al'adun gargajiya.
To shi kuma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe a Najeriya cewa yayi ni dai a gani na a cikin al'adun gargajiya babu nayarwa, don haka ana buƙatar ko ina so naga an raya su duka, domin kuwa kowa ya bar gida gida ya bar shi.
To shi kuma Ma'azu Isa Pindiga, Allah sa na faɗi sunanka daidai, daga jihar Gombe cewa yayi assalam filin yau da gobe, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Gaskiya a kaf cikin al'adun gargajiya abun wanda nafi so a raya su kamar tashe da ake yi a cikin azumin Ramadan da langa da kuma kokuwa. Ku tashi lafiya yau da gobe, nagode.
To shi kuma ɗan dakan das, Allah ya sa na faɗa daidai, cewa suka yi yau da gobe. To lallai cikin al'adunmu da muke son ganin an raya babu kamar yadda magidanta ke fitowa kofar gida da abinci ana ci tare, sai kuma wasannin gargajiya irin na dandali.
Lallai kam Zara, wannan abu ne ina ga da an daina yi ba a gani haka sosai.
An rage yi gaskiya.
An rage. To shi kuma Adam Tela Gurum Hausawa daga Jos cewa yayi ina so naga an raya waƙoƙi irin na Hausa waɗanda za su raya harshen Hausa da wasanni irin su langa, tashe lokacin azumi, dambe, sai kuma sana'o'i kamar su jima, kira, saƙa, wanzanci da dai sauransu. Abinci kuma dambu, ɗan wake, tuwo, miyan kuka, brabisco namu na bare-bare.
Haka ne, so shi kuma Ahmad Yarima daga Jos a Najeriya ce waye. Lalle al'adar da nake so ga arraya ta kuma take burge ni babu kamar tufafin da muke sawa a arewacin Najeriya.
Ni ma wannan kan yana burge ni.
Haka ne, ya inda yace musamman na Hausa Fulani, kaga yaro ya sha babban riga da hula, wannan abin yana burge shi.
To shi kuma Adamu Habu Umar Nyanga daga Jigawa cewa yayi, salamu yau da gobe, ni a nawa ra'ayi babban abin da yafi cikin al'adu na Hausa shine hawan sallah da sarakunan mu na kasar Hausa ke yi a lokutan bukukuwan sallah kamar karaman sallah da ma babban sallah.
To shi kuma Lurwanu Ibrahim London Wapa cewa yi, abu na farko da ya kamata a raya shine bunƙasa harshen na asali da kuma koya wa yara tarbiyya mai kyau kamar yadda al'ada ta nuna.
Shi kuma Abdulrahman Aliyu Balkore cewa yayi, hakika ina matukar son ganin an raya dukkanin al'adun malam Bahaushe waɗanda basu ci karo da addini na Islam ba.
To sai amsar Abubakar Kawu Girgir, shi kuma ciyayi babban abin da ya fi burge shi a cikin al'ada kuma yake sanya ga an raya su ne wasan langa da sukuwar dawakai da dambe da waƙe-waƙen Hausa da za su inganta harshen Hausa da kiɗan gwauro, sai kuma sana'o'in gargajiya kamar ƙira, jima, saƙa da dai sauransu.
To amsar mu ta ƙarshe kuma a yau ta fito daga wurin Lawal S Zazzau, inda ya ce, assalamu yau da gobe, hakika abin da ya fi burge ni a al'adun gargajiya kuma nake so a ci gaba ko kuma a dawo da ita shine wasan dandali da ake yi, wanda yawancin matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ba su sani ba.
To mun gode.
Masu sauraro, yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, inda ya tuntubi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a taron.
Dan ki rade cikakken suna.
Sunana Asiya Malam Nafi'u.
Gashi an yi wannan taro kuma kin gabatar da makala. Kin faɗi abubuwa da yawa, amma a takaice a dunkule zan so mu bi sassan maganganun da kika yi ko wanda yake danye mana wato sharhi akai. Me ta kunsa ne ita wannan makala take?
Gaba ɗaya makala so take ta zaburar da Hausawa kansu san darajar harshen su na Hausa da kuma kimar su a matsayin su na Hausawa a idan duniya. Sannan bangare na biyu na mukalar ya nemo ko ya lalubo ko ya nemo kalubalen da Hausawa suke fuskanta a yau ba sai jiya ba. Sannan a gefe guda yayi kokarin yin hasashen wasu hanyoyi zamu bi don mu ga magance waɗannan matsaloli. Wannan shine.
To watakila rukuni na farko na makalar zamu soki madan shi akan sa.
Muna magana ne akan ta yadda Bahaushe ya shagula tun bangaro da harshensa. Baya kimanta shi, baya daraja shi, ba ma ya jin kishin shi a matsayin shi na Bahaushe. Hasali ma a cikin taro yana kunyar ya nuna shi Bahaushe ne, bayan duk kabilun duniya ba sa kunyar su nuna su wannan yare shine yaran su. Domin dai ba ma la'akari da abin da fasihi akila yake akila Ali yake cewa tsuntsu kamata ne da shi yayi kuka ya irin na kakansa can me nisa, ba mu yi ba sai mu shagulan tun bangaro ko buri tsungulita ta kaka shi. Ma an ci zarafin harshen, kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci. Wannan shine abinda muka tattauna da ƴan uwa domin kowa ya gane cewa akwai laifin shi.
To amma ta ina wannan matsala ta samu tushe?
Matsalar ta samo ne tun lokacin da Turawa suka ce mun bar ku lafiya. Kaga ƴan boko na farko sun yi iyayen su sun wa harshen Hausa gata iya gata, suka tafi suka bar mu. Sannan masu bi musu suka zo, daga ƙarshe mu yanzu da muke ciki da waɗanda suka tafi baya da zamananci ya shawo kan mu, gabaki ɗaya sai muka sukurkuce muka yi watsi da harshe adabin al'adun Hausawa. Mun kasa gane kan cewa ko da misali me muka zama a rayuwa, harshen ka shine abuntin kafanka. Wannan shine.
To amma za a iya cewa ɗaiɗai kun mutane ne ya zama cewa sun yi watsi da wannan harshe nasu, ko kuma a hukumance ne amma hukunta ba sa daukar matakin da ya kamata na a tabbatar da bunƙasar harshen.
Kaga ungulu, kaga duk tsuntsu yana cin kashi. na unguli ne da ya fito, ma'ana na shi kanshi karan shi a matsayin Bahaushe shi ya fito, amma kaga gwamnatocinmu na mutanenmu a matsayinsu na Hausawa suna da laifi, sarakunanmu a matsayinsu na gargajiya ɗin Hausawa suna da laifi, ka fahimta? Sannan shi Bahaushen a karan kansa duk ta inda ka taho zaka ga kowa yana da laifin shi. Wannan shine ma makasudi na taron wannan taro, cewa ka zo na zo ta zo ya zo mu haɗu mu san matsalarmu don kowa ya fara gyara ta tun daga cikin gidan shi.
Akwai wani bangare da naji kin yi magana a kansa, kin kuma yi magana mai tsawo abin da ya shafi fassara da harshen Hausa.
Madalla Allah, to kaga fassare-fassaren nan mun yi magana akan fassara littattafai daga ragowar yaruka zuwa harshen Hausa. Bayan mutum ya yi harshe da nashi na karan kanshi, ko Turanci ko Faransanci ko wani yaren Bahaushe, haka kawai yana kwance a ɗakin shi, haka siddaran wanda yake beje ya karanta ita fa fassara ba ya mata hawan kawara. Babu yadda za a yi wanda beje ya karanta ba ya durkusa a gaban malami ya gaya masa fari da bakinta, ya gaya masa ciki da wajenta, ya iya daukan littafi ya fassara, ko kuma a kawo masa talla ya yi shi gangariyar talla ba tare da ya je ya nemi wanda zai dora shi aka ba.
Kaman gadan harshe baya ba wa mutum damar ya fassarawa zuwa wani harshe?
Zai yi, amma dai sai mu ce da dan dama-dama kibiya a ido. Neman masani a harkar yana da muhimmanci, shi yasa ka ga nafi ba da ƙarfi kan cewa mu fita mu yi ilimi, mu yi karatu, mu tura yaranmu, mu yi kamar muna yi tusa da mabacci da tusa, mu yi kamar muna yi, shine magana.
To amma me zaki ce, ko kuma me kuka nazarta game da yadda watakila kafofi na labarai suke fassare-fassare da harshen Hausa, galibi daga harshen Ingilishi ko na Faransanci?
To ai abun yabawa ne, domin ka gane yunkuri na farko shine ai an kula, in ba a kula kashi ba ai ba san ma yana doyi ba, ai amma fassara zuwa harshen na kai abun yawa waya ne. Amma abun da muke so a gane shine a daine wa al'amarin hawan kawara, wanda duk yake harkar fassara yayi taka tsantsan wajen fassara, kana da buƙatar taka tsantsan koda kana Bahaushe, kanannaga sannan ka nemi wanda ya karanci abun ya ƙara nannaga maka yau da gobe, shikenan sai ka kware kai ma ka ga ya abokin aikin ka.
Wato an bibi ka'idoji kenan?
An bibi ka'idoji, wannan shine magana, abun da muke magana akai kenan.
Baccin nan na koyo da kuma koyar da harshen Hausa, ina ji kin yi magana a matakai guda biyu, na farko daga watakila iyaye zuwa ƴaƴa, sannan kuma mataki na gaba daga malami a makarantu kenan zuwa ɗalibai. Misali me kuka kula da shi Gizo yake saka ana?
Ai inda Gizo yake sakar malam, wato tun daga ɗan yaron ka yana cikin yana jinjiri yana zanin koyo, daga nan kake sakin hannun tafiya, ma'ana da ya taso ka kai shi makaranta ya fara magana, to misali baka nuna masa cewa shi Bahaushe ne, yana da harshe mai inganci mai daraja mai kima, can ka kai shi makaranta ko? Ana koya masa yaruka daban-daban. Nan kuma idan ka zo Hausa, bayan ka yi masa tilawar abin da aka koya masa, kuma koya masa taka Hausar, ko da kullun kalma ɗaya ce.
Wai ita Hausar nan ana koyan ta ne da harshe, ko kuma tana wasu abubuwa suna kallafa da ita waɗanda za su shige wanda ake koyawa, misali ta fuskar al'ada da kuma motsin ko rayuwar da kullun?
Kaga ka sake dawo da tambayar, duk magana ce ta ilimi, ko kana Bahaushe gangariya yi kokari ka kai ɗanka makaranta ya ilimi, nan gida kanai kana cusa masa aqida da ɗabi'u da al'adu cewa su ya gada, can kuma ana nuna masa wasu sai ya hada guda biyu, sai kaga yayi wayewa, gangariyar wayewa, can ga boko tsantsanan kuma bai san harshe adabi da al'adar sa ba.
To amma kuma gashi ma yanzu hukumance ana cewa ma an mayar da nazarin harshen Hausa a makarantun mu na sakandare, ma sai ka zaba, wato sai ka yi niyya.
To kuma ba shine makasudin irin wannan tarurrukan ba? Ai shi yasa muka fara irin wannan tarurrukan, don mu sani cewa waɗanda duk suka yi wannan tamkar daɓawa kai wuƙa ne, sai ka gama duk abin da kake sai ka shafa ka gaba ka da naka harshen. Shin wai me yasa ake kimanta mu a darajar mu wannan harshen Hausan ne? Da babu shi kai waye? Ba komai bane mu ba kowa bane, wannan Hausar da Allah ya kallafa ta yasa mata daraja, to kuma sai kuma mu zo kawai su mai kora shafawa? Wannan shine magana.
Me nazarin ku ya nuna game da shigar al'adun Hausawa, wannan tabarbarewa ta shafe ta ko kuma ita tana nan daram?
Tun yaushe ma wannan, ai ba ma sai an wannan baja kariya mutu a saura, wannan baja ai tuni tun yaushe ma ƴaƴanmu suka kama wuri zauna a harkokin shiga ta al'ada da ba tamu ba, wanda kaga mun dazancen mu da kullun kana dora masa tilawar abu daya dangane da harshe, adabi da al'adun shi a gida, ba zai maka wannan shigar ba, ba zai ma sha'awarta ba, ko yayi zai yi ne a badan garci a matsayin shi na matashi, rai dangin gora ne ban iska yake su zai yi, amma ba zai dauke ta a matsayin ita ce harka ta rayuwar shi ba dimin da'ima.
To amma kaman professor ta manta a baya ta ce wai matsalan nan ta samo tushe ne tun lokacin da tura suka ce mu kwana lafiya. Dan haka daga lokacin da suka faɗa yanzu zuwa yanzu da nake magana da ke, zance kike magana don shekara 60, dan haka iyayen ma da kike so su koya ƴaƴan su ma tun sannan ke da aka haife su ba a koya musu ba.
Ba haka ake nufi ba, abinda ake nufi shine idan ka tuna sanda turawa suka yi mana bankwana, na gaya maka na ce yan boko na farko sun yi kamar sulai, su malam Abubakar Tafawa Balewa, su sa Ahmadu Bello, su Sardauna, da maka duk wayannan da kake ganin su Hausawa ne, zallan su zunzurutun su, kuma babu wani abu da zaka ce a rayuwa ba su samu ba, duk inda karan mutun ya kai tseko a rayuwa sun kai, to su ya aka suka kai labari
da kuma rashin Hausa,
da kuma ga kuma Hausa, kuma suna
Hausawa,
ga kuma rigar Hausawan, ga harshen da nadinsu da komai, wannan shine abin tambaya. Saboda haka ka ce wai ba za ka fito da kai a matsayinka na kamanninka na Bahaushe ba, gaskiya ba magana bace, tunda da ba za a kai labari ba da waɗancan magabatan wanda har yanzu duniya ta sheda mutane ne da ba su kai ba.
Wai to wai me mafita yanzu ya za a gyara, tunda kin ce taron nan na tayani mu gyara ne.
Madalla Allah, mafita shine ka gane cewa a matsayinka na Bahaushe mutum daya, ko ke a matsayinki na Bahaushiya mace daya, ke kadai in kika bada gudunmuwarki kin yi abin da kika yi, wancan ya bada gudunmuwar shi yayi abin da akai, kan a ci Laraba sai ka ga mun hade a matattara daya, ba magana ce ta gaggawa ko yanzu ba, ka san ita barna ita ce rana daya, amma gyara sai san da kuma ake yi a hankali a hankali, amma dai idan mun sa a zuciyarmu cewa muna da sakaci muna da lalace a harkokin mu, to zamu gyara da yardar Allah.
Ya za a yi da baki masu shawara shi Hausa,
to kaga inda gizo yake sakar ko kai kana shagulantun bangaro da al'amuran harshen haukansa da al'adinka da komai, kuma ga wani shi can wato burge shi kake, yanzu wannan bai isa mu darasi ba, bai isa mu zauna mu ce ina gizo yake saka ba mu gyara, saboda ma da kawo wa'ancan su mana dariya, wannan shine magana.
Ma'ana Hausa ta yadda a bude kofa ba koyo,
ai baka sani ba, ai tasirin baki bunƙasar harshe ce, kai kana zaton in a ce shi kadai harshen Hausa a karan kansa, yanzu daga sanda aka haife shi a duniya in shi kadai ne ana gani sai labari, a'a kutsowar al'umma iri-iri da yaruka iri-iri shine fa suke tafiyar da shi, nayi sha'awar harshen Hausa, na shigo nayi bincike akan ta, ka ƙara min ƙarfi, na shigo nayi kaza, na sai kaza ƙasar Hausa, ka ƙara mini tattalin arziki, nazo na gina kaza, na ka ƙara mini ma'aikata, da rashin aikin yi ka da rage mini wahala, saboda haka shigowar baki muna maraba da su, wannan shine dalilin da yasa muke cewa a jajirce Bahaushe ya iya biya allansa, domin wayancan baki kar a baza masu sha'awar mu, ita ce ta sa har yau suke bibiyar mu.
Gaishe da Aljita da wannan waka tashi. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin tuna baya, inda ya jiyo mana wasu bayanai na karin magana.
Sai ka so na ƙarshe kace akwai rukuni na gargajiya.
Rukuni irin wannan na gargajiya zaka ga an ce me kaga duk wanda ya ji wannan ya san kukan akuya ne. To an ce ta gaida sarkin fawa. Kaga bata ji ba kenan, shi sa ta ce me ka ko aka ce akuya ta gaida sarkin fawa, kama ka san ba za ta yi ba gaisuwar. Sannan kuma akwai wanda ake cewa haushin bakin kare baya hana kura shiga gari, komai duhun garin in ta shiga ta fito da shi, kaga dai karen baki ne kuma ya haushi kuma garin da duhu, to idan kura ta shiga ita lalubo shi. Sannan kuma akwai wanda ake amfani da shi a tsakanin mu'amala ta auratayya ta gargajiyar. Za a ce ba fa zan sai da akuya ta da tana ce min danga ba.
To me kenan?
Eh ba za ka aurar da ya ba kuma daga baya ka zo kana ciyar da ita da mijin tunda ba shi da yadda zai da rike. Shi sai ake cewa ayi bincike. Ko kuma wasu ka zo ka ce da dalili fa mai gida ya gode ya kwarto. Ta zo an kama kwarto. Duk mutane an taru ko ya san irin farin jini na bakin jini na kwarto. To amma mai gidan yana zuwa ce madalla 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 to yikenan jama'a ko ya tafi kai ku sake shi tafiyarsa. To ka san ku da dalili. Domin in ba dalili me yasa da ya gan shi ya kyale ko ya ce da jama'a a kyale. Kuma irin wannan idan za ka yi amfani da shi a mu'amalar mutane. Watan idan abin da ya sa kenan kaga a baya aka tabbatar da sarautun gargajiya ko lokacin zuwan turawa. To shine ake cewa da dalili mai gida ko da kwarto. Ai ko da suka zo sun san da mu. Sun samu Hausa Fulani da Sitrasu. Kuma suka ban mu akan wannan abin. Me yasa ai da dalili sun tar da mu da ilimin mu? Kaga yawanci can da ba su da ilimin a yanzu akan tsarin su suke mu kwanan duk inda aka juya aka juyo akwai sufanan addini da tarbiya ta addini da mu'amalar gargajiyar mu
akwai tsarin mulkin dama
akwai tsarin mulkin dama ka gani kaga za akwai wanda ake cewa dau da dau mai ya aure mai ya ba kaga ba wanda za ba wanda fada ba komai dau da dau ne eh shi kuma irin wannan a mu'amalar ku ake ta mu'amalar gargajiyar da ake da sauransu idan an nusar da kai akan bar abu kaza kaki in ka dego warkin daidai da maraka sai a ce dau da dau mai ya aure mai ya kaga ba wanda zai maka jaji sai wanda ya ga dama zai wahal da harshen sa sai ya ce maka sannu akwai kuma wanda ake cewa kowa kaga ya sha mari yayi wato gardama
kamar ya
yanzu ba muna zaune ni da kai ba kana zuwa ka zo ka saban Aminu eh abu ta kazanka abu ta kazanka nace to amma kana fada min nace a kai ma abu ta kazanka tunda in ka zabga min mari ai to na yau gardama amma in kana fada fa kaga ba zan sha mari ba ka gani sannan kuma akwai wanda a mu'amalar ta gargajiya za a ce barka da cefane ba mata ga ka da kokarin yin cefane amma baka da mata ko kuma a ce maka barka da sauri babu gurin zuwa ka fi kowa sauri ina za ni canza ni kuma da sauri ka gan shi ya wuce akwai kuma komai fadin gona tana da kunyan karshe duk fadin gona sai kaga kunyar ta karshe duk inda mai mulki ya kai da daddewarsa sai an zo wata rana ba shine akai ba wani
to madalla kafin mu bude muku layin mu ku shakata da wannan wakar Zara kafin masu sauraro su fara kira bari mu ci gaba da karanto sakonni ko zaki karanto sakon Ibrahim da Magaram
ba daga jamhuriyar Niger
to malam Ibrahim da Magaram cewa yi sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokanan arziki wanda ya wahala a yanzu su kuma ragowar masu ana musu kallon
makaɗaita ga wani cikin masu sauraron mu assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Ya sunan malamin?
Eh sunana Abdullahi daga nan cikin garin Lafiyan Bare-bare na Sarawak State.
To malam Abdullahi a cikin duka al'adan Hausa me yafi burge ka?
Eh abun da yafi burge da al'adan Hausawa shine irin nade rawani din nan.
Nade rawani?
Yawwa da hawa doki al'adan Hausa to shine yafi bani sha'awa.
Madalla to kai wani irin kokari kake yi kaga cewa ka koya wa ƴaƴanka al'adar Hausa kai wai me kake yi ka raya al'adar Hausa
eh abin da nake koya musu al'adar Hausa kamar ran sallah dan sa maza din su sa manya-manyan rigar su da hula da takalmi yawa sai kuma matan su sa irin dogon hijab din da su tafi masallacin Idi
na gane
yawa to abun da nake koya musu kenan a lokacin sallah
to mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai mana malam Abdullahi daga Nasarawa
yawa habla daga nan cikin garafiya Nasarawa yawa
to assalamu alaikum alaikum assalam daga wani jaha
ai daga jihar Sokoto sunana Abdulrashid Jola Musa Barba
to malam Abdulrashid daga jihar Sokoto menene yafi burge ka cikin al'adun gargajiya
a ga ran gaji abune masu matukar muhimmanci a kasancewa ta nayi ni'ani na Hausa nayi 30 degree a bangaren Hausa a idan muka duba zaman ga dukkan mashi
kash ga waya Malam Abdulrashid ya tsinke. To yanzu bara in karanto muku sakon Ilyasu Abuba. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yalla bai ko zaka dan matsa daga kusa da rediyon naka?
Na tashi ma gaba daya.
To madalla daga wani jiha?
Daga Niger State ne da ni Shehu sunana Shehu Ibrahim.
To Malam Shehu daga Niger, menene yafi birge ka a cikin al'adun gargajiya?
Wallahi kokowa da dambe.
Kokowa da dambe?
Eh wallahi yanzu fa shi yafi birge ni a sha'afa abun nan din Malam Bahaushe ka ne ba Bahaushe ba ne ba ne.
Eh amma akai al'adun ka na nufawa menene yafi birge ka?
Ni na san da sha'awa kokowa da dambe da kuma tatsuniya.
To wani irin kokari kake kaza ka koya wa yaranka?
Hello?
Hello, muna tare da kai.
Wallahi abun da yafi burge da ke nan ina son Hausa a rike wannan gargajiyar nasu, wallahi yana da burgewa sosai kuwa.
Eh amma a cikin al'adun ku na nufawa menene yafi burge ka tunda kuma kuna da al'adun gargajiya?
Muna da gargajiya, muna da wake-wake da kuma da sauran su haka.
Wato kamar su Simbobo kenan. To mun gode kwarai da gaske Malam Shehu da wannan ra'ayin naka. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Kuna magana da Yusuf Muhammad Maiyama daga jihar Kebbi.
To Malam Yusuf Maiyama, menene wani irin al'ada kake so ka gani an ci gaba da ita ko ba a manta da ita ba?
To gaskiya abinda na yi so in gani da yake da ni ɗalibi ne a sashen Hausa.
To to a cikin al'adun
da
ina jin ka. Malam Yusuf, muna jin ka.
Eh, ina ji, na ke tambaya.
Oh, tambayar dama da zan maka shine menene yafi burge ka, yafi baka sha'awa da kake alfahari da shi na gargajiya?
Gaskiya bai fi kamar irin sana'o'in gargajiya ba, irin su kira, wanzanci, irin su noma da dai sauransu.
To wani irin kokari kake kaga ka koya wa ƴaƴanka ko kuma ƴaƴan ɗan uwanka?
Eh to kamar yadda nake miki, ni ɗalibi ne a sashen Hausa. Musamman ma yana koyar da Hausa din.
To mun samu wani kira daga jihar Katsina, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Oge don sunana ma da tsare kanya karamar hukumar gaba a nan cikin jihar Katsina.
To muna jin ka.
Oge to gaskiya na ji abin da kuke tattauna a kai a kan al'adun Hausa ko
al'adun gargajiya da gargajiya na Nafawa na Yarbawa na bare-bare duka duka.
Ai wuce har da na Nuwawa da na bare-bare
na kowa ne ya fi burge ka al'adun gargajiya?
Eh to gaskiya al'adun gargajiya wato kamar misalin irin hawan sallah nan da ake yi.
A ashe dai abu ɗaya yake burge mu, ni ma ina son su kuwa.
Wallahi wannan su kuwan nan ka hawan jori nishadi haka kuma da ƴan wasanni.
To mun gode. Kamar dai ga layin ya tsinke, amma dai mun gode da ra'ayoyinku. To Zara, ke me fi burge ki a cikin al'adar gargajiya?
Hawan bikin sallah.
Hawan bikin sallah? Ni dai su kuwa da tatsuniya su ne abinda suka fi burge ni.
To madalla.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Mrs. Julie Leathers Gresham, da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Zara Aminu Fage,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.